yaya za a idan Allah a samu hasken kiliya an yi nasa Qur'ani
fihi masail
wannan lafazin fihi abdamiri yaudu ila albab wato a cikin babin da ya gabata akwai mas'aloli da ya kamata mu fahimta karkashin ayoyin da muka karanta makon da ya gabata karkashin hadisai da muka karanta a makon da ya gabata an mas'ala ta farko al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins a cikin wannan babi da ya gabata mun fahimci hikimar da ta sa Ubangiji ya halitti dan adam da kuma aljan menene hikima menene dalili ya sa Ubangiji ya halitti dan adam da aljan shine me dan su bota ta masa mun fahimci wannan gargadin fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to kuma wannan ke nuna mana ashe ayyukan da Ubangiji ke yi akwai dalilin da yasa yake yin su akwai wanda suke ba sa so a jingina ma Allah dalilan da suka sa yake aiwatar da abu suka ce kawai yana aikatawa ne haka kawai to wannan kuma na gasu ne ga jingina ma Allah haka as-saniya abu na biyu mas'ala ta biyu annal ibadatu hiya tauhid mun fahimci cewa abinda ake nufi da ibada shine tauhidi domin dukkan ibada ba ta karbuwa sai in tauhidi ya kafu li'annal khusumata fihi domin duk wani rashin fahimtar juna ko tashin-tashina da ya faru tsakanin annabawa da mabiyansu ya faru ne akan tauhidi ba wanda ya samu rigima da mutane akan sallah ko akan zakka ko kan wani abu akan tauhidi aka yi rigima aka kare da zaran mutane sun sallama akan tauhidi sauran abubuwa duk sai in kaga sun ki sallama sauran abubuwa to dama sun yi inkarin tauhidi dan idan tauhidi ya kafa a zuciya ba sai an ce ya sallama ba sai an ce ya azumi ba an gane ku don da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wato ya nuna al ibadatu to kuma sai aka ci gaba da fassara al ibadatu din nan cikin wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut abinda ke dauke da tauhidi dan a nuna ibada ita ce tauhidi الثالثة مسألة أكو أن من لم يأتي به لم يعبد الله وند دك بي توحيدي با وند دو أكسا متنقرد أتكين توحيد انسا لم يعبد الله تو دي إبادة ديك كوما ببوتا الله وبيتي قومي بتكونا يتأذمي يتنافلة يتأجن هجي يتصلاة يتذكري أما باير توحيدي با أبندي سيحرير ففيه معنى قوله ولا انتم عابدون ما اعبد wannan yana dauke da ma'anar fadin Allah wala antum abidun ma a'bud ku kafirai ba ku yarda ku zamanto masu bauta ga abin da nake bautawa abin nufi ba wai sun ki su bautata ma Allah ko su yanka dabbobi domin Allah ba ai suna yi suna ciyarwa suna yanka raguma a maka su rabar sadaka amma duk da haka ba su yi tauhidi ba rashin tauhidin su sai zanto kamar sun ƙi yin bauta ne domin duk ibadar da aka yi ta ba akan tauhidi ba bata yi ba shine ma'ana wala antum abiduna ma a'bud ma'ana kun ci ku kadaita abin da na kadaita da ibada ar-rabi'atu mas'ala ta hudu al-hikmatu fi irsalir rusuli menene hikimar tulo da manzanni dan su yi me dan su yi wa'azi dan su tabbatar da tauhidi duk manzon da yazo ne don ya tabbatar da tauhidi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu al-khamisatu mas'ala tabiyar anna ar-risalata ammat kulli ummatin manzanci ya shafi kowace al'umma ba al'umma da ba tura mata da manzo ba wannan duk muna fahimtar sa dai karkashin aya daya wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan a kowace al'umma an tura da manzo wa in min ummatin illa khala fiha nadhir as-sadisatu anna din al-anbiya'i wahid mas'ala ta shida da muka fahimta a darasin baya mun fahimci cewa addinin annabawa da iri daya ne shine me tauhidi aqidar su iri daya dan kowa ya ce ani'budullaha wajtanibu at-taghut dan kowa ya ce da mutanansa kar ku bauta ga kowa sai Allah as-sabi'atu al-mas'alatu al-kabira mas'ala ta bakwai ce gagarumar mas'ala. Anna ibadatullahi la tahsulu, ibada ga Allah ba ta tabbatuwa illa bil kufr bi taghut, sai ka kafa ce madagut. Amma matukar a zuciyarka ka yarda da bin dagutu, to ko ka bauta ma Allah, Allah ba ya. An gane ku? Fa fihi ma'ana qawlihi fa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha. Wato imanun ba da kufirin kenan, imanun billah ba da kufirin bi taghut, imani da Allah baya yi wace ka kafirce ma taghut. Abinda ake nufi ku da kafirce ma taghut, gaskin cancantar dukkan wata doka wanda ba ta Allah ba a zuciyar ga kai, da dari bisa dari wannan dokar ba ta cancanta ba ta shugabanci duniya. Ko da wani dalili, wani uzuri ya sa wannan dokar tana jagorantar ka a kasarka, kai ka san cewa alal darurati ne, gobe ka samu dama za ka hankadar da ita. Amma idan har ka sakankance cewa eh wannan dokar ta dace, babu laifi, kamar yadda ta Allah ta dace, to duk ibadarka ta zama shirme wallahi. Dole sai zuciyarka ta labarta ma dukkan wani kwace-kwace da ba qala Allahu qala rasulullahi ba sunansa shirme. Bai cancanta ba ya mulki duniya, kuma zalunci yake. Dukkan dokar da ba ta Allah ba azzalumar doka ce, domin zalunci shine wad'u shay'in fi ghairi mahallihi, sa abu ba inda ya dace ba. Dukkan dokar da ba ta Allah ba kuwa, babban abin da zai faru ya fara kawo mata tangarda shine jahilci. Allah shine alimun bi kulli shay, inna Allah bi kulli shay'in alim, dan adam laysa bi kulli shay'in alim, ba zai zanto ba ya san komai. Jahiltar waɗansu ɓangarori na matsalolin rayuwa shi ke sa mai sanya dokar ya sanya dokar a wani wuri inda ba ta dace ba, sai ta yi zalunci a maimakon ta yi adalci. Kun fahimta ku? Asaminatu mas'ala ta takwas, anna taguta amun fi kulli ma ubida min dunillah. Kar ka ɗauki dagutu cewa shi ne Ka'ab bin al-Ashraf, shugaban Yahudawa. Kar ka ɗauki dagutu shine cewa Lata da Uzza, a'a, abinda ake kira da dagutu shine dukkan wani abin da aka bautawa ba Allah ba, dukkan abin da aka sakankance da cewa ya cancanta a bauta masa ba Allah ba, to wannan abin zai iya zama dagutu. Sai dai malamai sukan ƙara bayani da cewa huwa radin, ya zanto ya yarda da wannan bautar. Abin da yasa suke cewa wa huwa radin, saboda akwai wanda suka bauta ma Annabi Isa, akwai wanda suka bauta ma Uzairu, akwai wanda suke bauta ma mala'iku. Shin wannan zai sa yanzu mu ce Annabi Isa ya zama dagutu? Dan tunda an bauta wa wani Allah, da wanda ya bauta Annabi, za mu ce Uzairu ya zama dagutu ko mala'iku sun zama dagutu? A'a, saboda mai ba su zama dagutu ba, saboda da suna da rai, da sai sun yaƙi mai wannan bauta musu din, da suna nan, da Annabi Isa na nan zai yaƙi waɗanda suka bauta masa, da Uzair na nan zai yaƙi waɗanda suka bauta masa, to sai zanto a ke bautar da suke masa ba da yardarsa ba ne, don haka shi bai zama dagutu ba. Ina ba da an fahimta? Yau ce zai zama dagutu idan an bauta masa kuma ya yarda da bautar. To duk da haka wannan sai ƙara kawo ka sa ka yi wata tambaya, ka ce tunda ka ce wanda aka bautawa ya yarda da bautar shi ne ya zama dagutu, to ashe kenan wanda ya bauta ma Lata ko ya bauta ma Uzza ko Wud ko Yahud ko Ya'uq wani sura, shi ma bai bauta wa dagutu ba, domin waɗannan ababen su ma ba su yarda da bautar da aka yi musu ba, don ba su da hankalin da za su nuna yarda ko rashin yarda, domin itace ne ko sassaƙe ne ko duwatsu ne. To idan ka bauta wa dukkan wani abun da baya hankaltarka ya san me kai, wannan bautar kai tsaye tana komawa ne zuwa ga shedan, don shedan ne ya kawata maka ita, to shi kuma shedan ya yarda da wannan abin da ka yi, to a nan gurin mutum ya bauta ma dagutu ɗin. Ina ba don kun fahimta? Da haka Allah ce alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim. Alam ahad ilaikum, shin ban yi muku wahayi ba, shin ban sanar da ku ba, ya bani adama, ya ku yan adam, cewa Allah ta'budu shaytan, kar ku yadda ku kuskure ku bauta mun shaytan. Ai na ce kar ku bauta masa, ma'ana Allah ke cewa kenan duk wanda ya bauta wanin Allah, wanin Allah nan ya zanto baya hankaltar abin da ake yi, wannan bautar kai tsaye tana koma zuwa gawa, zuwa ga shaytan, dan shaytan ne ya kawata ta. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Tazyin ne nake ba, to sai zanto bauta ce da ke ɗan, to wanda ya bauta ce ɗanku ya bauta ɗanku. Da haka duk wanda ya bauta wa wani Allah, kuma shi wanda aka bauta yana yarda da wannan bautar, wato ya zama mutum ya san an bauta masa, aljan ya san an bauta masa, nan take ya zama ɗagu. Ko ya bauta wa abin da baya hankaltar bautar, to wannan bautar da aka yi tana koma zuwa gawa, zuwa ga ke ɗan, tunda shi ne ya kawata ta. Ina fata kun fahimci wannan da kyau. التاسعه مساله ترى اذا مشان ثلاث الايات المحكمات ابابن da ya gabata mun fahimci girman sha'anin ayoyin nan al-ayat thalath al-ayat ayoyin nan guda uku al-muhkamat sai kace tabbatattu abinda ake nufi da tabbatattu wadanda ba a shafe hukuncin da suke dauke da shi ba shine muhkam saboda akwai lokacin da muhkam akan kawo shi a cikin Qur'ani sai zanto kishiyarsa shine mai mutashabih kamar da Allah ce minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat amma akwai lokacin da ake kawo muhkam sai zanto kishiyarsa shine mai al-mansukh kamar da ce fayan kamar da Allah ce fayan safullahu ma yulki shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayati anan gurin kaga al-muhkam yuqabiluhu al-mansukh sai zanto al-muhkam wanda hukuncin sa ke tabbace ba shafi hukuncin sa ba ayoyin nan ko guda uku na cikin suratul an'am hukuncin su ba shafi ba tun daga fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum har yazuwa ga fadin sa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan sune thalathal ayat al-muhkamat ayoyi guda uku a jere kenan waɗanda suke ɗauke da wasiya guda goma dukkan tabbatattu ba wanda aka shafe hukuncinta mun fahimci girman sha'aninsu tunda aka nuna su wasiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da makaranta mun gane girman waɗannan ayoyi al-muhkamat tabbatattu fi suratul an'am wanda suke cikin suratul an'am inda salafi mun gane matsayinsu a wurin malamai magabata wa fiha ashru masail a cikin ayoyin akwai matsala ɗaya ɗaya har guda nawa goma farko aka ce Allah tushriku bihi shay'a na biyu wa bil walidaini ihsana aka kawo abin nan wa bil walidaini aka waka ne ko qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah tushriku bihi shay'a sai wa bil walidaini ihsana sai na uku wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha na hudu kenan ma zahara minha wa ma batan na biyar wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq zalikum wasaqum bihi hadde ka kirga har zuwa goma suna nan amma ulaha mas'ala ta farko da aka kawo cikin goman nan annahyu an shirki shine hana shirka dan a nuna ita ce babbar mas'ala da tafi kowace da aka ce Allah tushriku bihi shay'a wal asharatu mas'ala ta goma a cikin babin da ya gabata al ayatul muhkamatu fi suratul isra'i ayoyi tabbatattu waɗanda hukuncin su kenan ba a shafe shi ba fi suratul isra'i a cikin suratul isra'i wa fiha samaniyata ashara mas'alatan a cikin wannan ayoyin akwai mas'ala ɗaya ɗaya har goma sha takwas bada'a Allahu bi qawlihi ubangiji ya bude su da cewa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda mazmuman makhdula wa khatamaha bi qawlihi yatika su da cewa wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura mas'ala goma sha takwas aka kawo amma mu dai wanda ta shafi babin mu babin tauhidi shine la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda mazmuman makhzula ko da yake a wancan babin ba kawo su ba sai aka kawo ta gabanta wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wannan ita ta shafi babin da muke karatu a kai sauran sai in dangantakar magana ta zo mas'ala 18 ce a jere aka kawo an fara da cewa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda mazmuman makhzula wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا تاكت وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان وكان إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن أنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا تاكت ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا تاكت ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا تاكت ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا تاكت ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا تاكت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالأهد إن الأهد كان مسؤولا تاكت وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا تاكت ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تاكت ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مبودين ده مرفون ده توحيدي أتكير هكونت هكونت جنة توحيدي شيني فرقون الأمري شيني كرسان الأمري ده شي أكي فارا وده شي أكي ربوا أما لا تجعل مع الله إلها آخر معنى كرك سنيا مع الله كيشيا كرك قدري لا تجعل نمقل لا تجعل بمعنى لا تأتقس مع الله إلها آخر إلهانتر وني الله تنتارد الله كرك قدرتي تنتنتر وني وجنب وتنتارد أبنجيزي فتقعودا إن كايهكا معنى فتقعودا سيك زما مذموما أبنزرجي مخذولا wanda za a tabar da shi ai ta zargin ka duk zargi yana farawa kan mai shirka duk tabiwa kuma ta tabbata ga mai shirka amma aya ta biyu wala tajal ma Allah ilahan akhar karka kudurce tantantar abota wani tare da Allah in kai haka fatul qafi jahannama sai ai wurgi da kai cikin jahannama maluman kana abun zargi madhuran abun ne santarwa daga rahama abinda shirka ke gadarwa ke da Allah ya tsare mu yace wa nabahana Allah subhanahu ala izmi sha'ani hadhihi almasail Allah ya nuna mana girman sha'anin waɗannan matsaloli 18 da aka hada wuri ɗaya cikin suratul isra'i bi kaulihi da maganar sa cewa zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma wannan shine abinda ubangijinka yake muka wahayi na hukunci na hukuncin hukunci dan a nuna girman sha'anin su alhadiyata ashar matsala ta 11 ayatu suratul nisa mun karanta abinda ke cikin suratul nisa farkonta allati tusamma ayatul huquqil ashara wanda ake kiranta ayatu ta kunshi ayoyi a haƙoƙi guda 10 bada'aha Allahu biqaulihi ubangiji ya bude ta da cewa wa abudullaha wala tushriku bihi sai a abu 10 aka kirga amma sai aka fara da cewa ka bauta Allah karka hada shi da wani dai shine kan al'amari shine cikin al'amari الثانية عشر مسألة تشابيه التنبيه على وصية رسول الله عند موته نونا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم يا متوتا معنى كمر أبندا عبد الله بن مسعود كنونا وذكر أن تأويل نعم قد أقوى يتي وندي كيسو يجوا وصية من ذا الله ودعا خاتم ينسى كي يذكر أن تورنا أويل قد أقوى نسيك سورة الأنعام قلت آل وصل وحرم ربكم عليكم زواك رشي kamar annabi ya jaddada wasiki da wannan abin kafin ya bar duniya dan ya nuna girman abin kun gane ku as-salisata ashar mas'ala ta 13 ma'rifatu haqqi llahi alaina mun gane haƙin Allah akan mu menene haƙin Allah akan mu mu wuce damar shi kadai ba tare da mun hada shi da wani ba الرابعة عشر مسألة تشاهد معرفة حق العباد عليه من غاني حق إن باي سكي دشي أولين الله إذا أدو حقه إنسان باير ده حق إن الله حق إن دسو سكي دشي أولين الله شيني مي يتقدر دسو الجنة بزي موسو عذابه mun fahimci wannan kuma idan muka manta ba mun yi bayani tsakanin bambanci tsakanin haƙƙi akan Allah da haƙƙi akan bayi muka ce haƙƙi akan Allah wanda ya ga dama ya wajabta a kansa da kansa ba wani tilasta shi ba haƙƙi akan bayi ba wanda tilasti shi ko Allah ba a tilasta shi al-khamisata ashar mas'ala ta 15 anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktharu as-sahaba a ce gane haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi a wurin Allah har ma waɗansu daga cikin sahabbai sai da aka karantar da su da kansu ba su gane ta ba tunda annabi ya tambaye Mu'adh ibn Jabal yace atadri ma haqqul lahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alal lahi sai ce me Allahu wa rasuluhu a'lam shi ma bai sani ba sai da annabi ya karantar da shi wannan ke nuna ashe tauhidi ba da zaƙin baki ake gane tauhidi ba sai da me sai da karantarwa kuma taska sai ake fahimtar tauhidi shine ta wahayi ku gane kun ga hukunce kiyasi na shiga a samu wani sabon abu ya faru a yau bai taɓa faruwa lokacin annabi ba dangin abinci ko dangin abin sha wanda babu shi lokacin annabi muna so mu gane halaccinsa ko haramcinsa sai mu kwatanta su da wani wanda ya taɓa faruwa lokacin annabi in yayi kama da halal mu riskar da shi da halal in yayi kama da haram mu riskar da shi da me haram kaga mun yi kiyasi ne wannan ijtihadin mu ne yasa muka riskar da wannan sabon abin da hukuncin tsohon wani abu da ya faru amma tauhidi babu wannan kiyasi dole sai nafsi karara qala Allah qala rasulullah ijtihadin wani baya tabbatar da tauhidi na'am a ƙarya ki wannan ne cewa Fatima ana yi mata wahayi ɗan shiya ne as-sadisa ta ashar mas'ala ta 16 jawazu kitmanil ilm lil maslaha ashe ya halatta ka ɓoye wani ɓangare na ilimi don maslaha saboda me da annabi ya faɗa wa Mu'adh ibn Jabal haqqul ibadi 'ala Allah da haqqul lahi 'alal ibad sai yace bazan ga yan ba mutane bishara ba sai annabi ya ce la tubashirhum faytaki kaga yace boye wannan karka faɗa yanzu ashe ya halatta ka boye wani bangare na ilimi domin maslaha shi yasa Abdullah ibn Mas'ud ko Abdullah ibn Abbas na manta ɗaya daga cikin su aka ce wane ne al-alimur rabbani sai yace allazi yurabbin nasa بصغار العلم قبل كباره العالم الرباني ده الله يقول ولكن كونوا ربانيين شيني وانده كي تربيين تمتاني ده علمين قصة كافن زوا سما شيني وانده صحابي كي توابا يندزا اي كباي ومتاني واني علمي ده قل وصو بتقي لوكة تنطوكا بفاسي سيازمي مصفتنا to dan haka ya halatta ka koyewa mutane wani abin da ka san yanzu in ka sanar da su za su fahimce shi ba daidai ba sai ka kyale idan ilimin ya kai sai ka dora musu koye ilimi ta wannan fuskar ya halatta wanda ya koye ilimi dan wannan maslahar baya shiga karkashin innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fi kitabi ba zai shiga wannan ba as-sabi'ata ashar mas'ala ta 17 istihbabu bisharatil muslim bima yasurruhu ashe mustahabbi ne kai wa musulmi bishara in ka san ga labarin da in ka faɗa masa zai farin ciki mustahabbi ne ka je ka faɗa masa tun da gashi Mu'adh ibn Jabal yace ala ubashirun nas bazan je in yi musu bishara ba annabi bai hana bishara ba gaba daya sai dai ya hana a faɗi wannan abin ne dan kar faɗin sa ya haifar da wata abin amma idan wani abu ya dace a faɗawa mutane a matsayin bishara sai ka faɗa dan wanka musulmi wannan mustahabbi ne الثامنة عشر مسألة تقوم شاتكوت الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله باعة متنيدو قلع بسا قيل ورحمر الله يكين عيس يتفاتا دقولي يدوك دا هكذا يشغال الجنة وانا تبيع اليهودني لن تبطل النار إلا أيام معدودة wannan burita burita ne ba ka shiga aljanna kawai ka dogara da fadin rahama rahamar an yadda tana da fadi amma Allah ya ce fasa aktubu halil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata والذين هم بآياتنا يؤمنون ويا باك تبس إن للي wannan sufofin sun gaskatu a kanka, kaga sai kai ta kokari dan wannan sufofin su tabbata a kanka dan ka kasance cikin wanda za a tabbatar da rahama a kan. An gane ko? At-tas'atu ashar mas'ala ta 19 da za mu fahimta a babin da ya gabata. Qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Ashe shari'a ne in an tambaye ka dangane da abin da baka sani ba, baka cewa ban sani ba, sai ka ce Allahu a'lam ko Allahu wa rasuluhu a'lam, haka ake so ka ce. Dan gashi da Mu'adh bin Jabal a da annabi ya tambaye shi, sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam, bai ce bala adari ko la a'rifu. Al-20 mas'ala ta 20 jawazu taksisi ba'dhin nasi bil ilmi duna ba'dhin, ya halatta ka kebance waɗansu mutane da wani sashi na ilimi sabanin sauran mutane, waɗanda kaga hankalinsu zai iya ɗauka sai ka faɗa musu, wanda hankalinsu ba zai iya ɗauka ba sai ka kyale su, sai sun kai wannan matsayin sai ka basu. Ashe kenan ba a ɗaukan mutane bai ɗaya ta fuskar ilimi. Al-hadiyatu wal ishirun mas'ala ta 21 tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallam, a babin da ya gabata mun fahimci annabi na da tawadu'u li rukubihi al-himara, dan gashi ya hau jaki. Kaga jaki wata dabba ce abin nan, inda ankara al-aswati da sautul hamir, wata dabba ce kaskantacciya, don saboda haka, amma duk da haka annabi ya hau jaki dan yin nuna tawadu sallallahu alaihi wa sallam. Baya ga wannan ma'al irdasi alaihi, kuma ya dora wani a baya, ya dora wani a kuturin jakin, suka hausu biyu, duk wannan tawazu ne. Yanzu na mota ma ba zai iya dora wani ba, gashi ma ba kuturi bane ba, gefe da gefe. As-saniyatu wal 20 mas'ala ta 22 jawazul irdafi ala dabbati, ashe ya halatta ku biyu ku hau dabba a musulunci, wannan ba rashin tausayi bane ba. Ƙungiyar kare haƙƙin dabbobi da suke cewa zalunci ne ku biyu ku hau doki, mu a musulunta ba zalunci bane ba, da zalunci ne annabi ya fi kowa rahama cikin mutane. Azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, rahama ta bai ta shafa mun ne kadai ba, har dabbobi ma ta shafa, tunda ya riga yayi umarni da kar a azabtar da dabbobi sallallahu alaihi wasallam. الثالثة والعشرون مسألة 23 فضيلة معاذ بن جبل منفهم فللا معاذ بن جبل أتكم باب ديك باتا معاذ بن جبل فضيلة فللا نسا. 24 إذا مشأن هذه المسألة تيايا مكفهم فللا معاذ بن جبل دا النبي دورا شامي أباين دبا سكه سوبيو ونم فللا إذا مشأن هذه المسألة, kuma mun fahimci girman wannan mas'ala ta tauhidi a babin da ya gabata, to wannan shine wato abin da aka kalato a babin da ya gabata. Yanzu za a shiga sabon babi. Malin yace babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi wa qawli Allah ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Karshen ayar kenan al-aya. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أتم بايي مغانا أكان توحيدي أنن كما سيزو يتي باب فضل التوحيدي, babin da ke nuna falalan tauhidi. Ma'ana can gurin dan a nuna maka menene tauhidi, nan kuma dan a nuna maka abinda tauhidi ke gadarwa na arzikin duniya da lahira. Kaga akwai dangantaka mai karfi tsakanin babin da ya gabata da wannan da ke biye da shi. Babu fadlit tauhidi, babin da zai karantar da kai falalar tauhidi. Wa ma yukaffiru min adh-dhunubi, wannan maɗin ko dai mu ce mata mausuliya ce ko mu ce mata mace mazdariya, yaya amana za ta zama in ta zama ma mausuliya, sai ya zanto babu fadlin tauhidi wallazi yukaffiruhu min adh-dhunubi, wato babin da yake magana akan falalan tauhidi da abinda tauhidin yake kankarewa na zunubai. Sai ya zanto kamar ba dukan zunubai bane tauhidi ke kankarewa, wani sashi ne in mun ce ma mausuliya ce. Sai abokin magana ya ce in ka ce ma mausuliya ce, dole a cikin jumlatis sila sai an sami al'aidu ilal mausul, wani zamiri, sai a ce ai wannan zamirin muqaddar ne wa ma yukaffiruhu, akwai hu a can gurin, dan a ka'ida ana iya shafi al'aid dan ya zo a cikin qur'ani ya so da dama, da ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna, asalul kalam wa kullan wa'adallahu alhusna, amma sai shafi zamiri din dan saboda za a iya kaddara shi. In ko ka ce a'a ma anan ba mausuliya bace masdariya ce, sai zanto ma'anar magana babu fadlit tauhidi wa takfiruhu adh-dhunub, babin da yake magana akan falalan tauhidi da kuma irin yadda tauhidi ke kankare zunubai. Me canjin ma'ana da za a samu tsakanin maganar dazu da ta yanzu? Can gurin wani in mun ce babin a yadda maganar farko take, sai zanto tauhidi ba dukan zunubai yake kankarewa ba, wani sashi ne. In mun dauke shi a ma'ana ta biyu, sai zanto tauhidi na kankare me dukkanin zunubai gaba daya, wa takfiruhu dhunub. To wannan ne yafi dacewa da matsayin tauhidi, nabiyin yafi dacewa da matsayin tauhidi. Sai su zanto ma kenan masdariya ce, babu fallin tauhid, babi ne da yake magana akan falalan tauhidi, wa ma yukaffiruhu min adh-dhunubi, da yadda tauhidi din ke kankare zunubai. To kaga falalarsa ai yana daga cikin falalarsa kankare zunubai din. Sai zanto min babi atafil khas, min babi atafil am, min babi atafil khas alal am. Wa qaulillahi ta'ala, Allah madaukaki ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi. Allah ya ce allazina amanu, waɗanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ba su garwaya imaninsu ba da zalunci. Cikon aya ula'ika lahumul amnu, lalle waɗannan su ne da suke da amintuwa, wa hum muhtadun, kuma su ne shiryayyu. Su ne wa waɗanda suka yi imani ba su garwaya shi ba da mai da zalunci. Ula'ika lahumul amnu, su ne suke amintuwa, wa hum muhtaduna, kuma su ne shiryayyu. Asalin wannan aya ta zo ne a daidai inda ake ba da kissar annabi Ibrahim alayhi salam na muqabala da yayi shi da mutanansa, yana hana su bautar gumaka. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wa sa'a rabbi kulli shay'in ilma ala allahi tawakkalna. Har zuwa karshe sai yace fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, da ni da ku wani bangare ne ya fi cancanta ya zanto amintacce tsakanin ni da ku, in har daga cike ne ku faɗa mun wane ne zai amuntu a gobe kiyama tsakanin ni da ku. Kafin su bada ansa, sai Allah ya ce a'a, wanda zai amuntu allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, su ne waɗanda suka yi imani ba su garwaya imaninsu ba da zalunci. To idan an ce az-zulmu, kamar yadda muka faɗa a can baya, ya kasu kashi biyu, akwai babban zalunci, akwai ƙaramin zalunci. Babban zalunci shine mai shirka, ƙaramin zalunci kuma shine zulmul insani nafsuhu wa zulmihi lil makhluqina. Duk wannan ƙaramin zalunci ne, mutum ya zalunci kansa, kamar ya ki zuwa ya bayar da sallar farilla cikin jam'i ba tare da uzuri ba na barci ko rashin lafiya, kaga wannan zalunci ne. Ya ki sauke haƙƙin Allah da ke kansa na zakka, kaga wannan ya zalunci kansa. Ya ki sauke haƙƙi na iyaye da shari'a ta wajabta masa, wannan duk ya yi mai, ya zalunci kansa, ya ki yin wani wajibi da Allah ya ɗora masa. Wannan ana ƙirga shi a matsayin ƙaramin zalunci, tunda bai kai shirka girma ba. Haka idan mutum ya zalunci mutane a cikin jininsu, zubar da jinin wani, ko mutuncinsu, zagin wani ko cin mutuncin wani, ko dukiyoyinsu, hada mai dukiyar wani, wannan zalunci ne karami in an kwatanta shi da shirka, tunda bai kai girman shirka ba. to sai Allah ce allazina amanu, waɗanda suka yi imani, walam yalbisu imanahum bizulmin, ba su garwaye imaninsu ba da zalunci. Yanzu a nan ba mu sani ba karamin zalunci yake nufi ko babban zalunci. Don haka ne ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka, mu taron sahabbai, kamar da hadisin ya zo a cikin Bukhari Kitabul Anbiya, sai muka ce da Annabi, yo ba mai tsira kenan cikin mu, ayyuna lam yuzlim nafsuhu, waye bai zalunci kansa ba cikin mu, waye zai iya daga hannu ya ce gani? To kuma Allah ya ce ba wanda zai amuntu ko ya zama shiryayye sai wa, sai wanda suka yi imani ba su garwaye imaninsu ba da me, da zalunci. Abdullahi da Mas'ud da sauran sahabbai suka ce kenan, duk cikin mu ba wanda zai tsira, duk cikin mu ba amintacce, duk cikin mu ba shiriye kenan. In dai haka ayar take nufi, sai Annabi ce kun tafi da nisa, ba wannan zaluncin ayar take nufi ba. Zaluncin da ake nufi shine zalunci na shirka, ba ku ji ba faɗin bawa na gari, inna shirka la zulmun azim, wato Luqman yace a shirku shine me, la zulmun azim, shirka shine zalunci wanda yake mai girma. Da haka kenan idan aka kawo zalunci ana nufin babban zalunci, wato shirka kenan. Da haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati min qabli an yati har zuwa yawmin la bay'un fihi wala kullatun wala shafa'a, sai ce wal kafiruna humuz zalimun, kafirai sune mai, humuz zalimun sune azzalimai, dan a nuna babban zalunci. Kuma sai Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk, karka bauta wani Allah wanda ba zai amfana da kai ba, zai iya cutar da kai ba. Fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin, in kai haka ka zama cikin suwa az-zalimai. Me yake nufi da az-zalimai a nan gurin? Shirka, kafirai. Ake ma'anar ayan allazina amanu, waɗanda suka yi imani, walam yalbisu imanahum bizulmin, bisu garwaye imaninsu ba da me, da shirka kenan. Suna da tsantsar tauhidi. Menene sakamansu, sakamakonsu? Ula'ika lahumul amnu, irin wannan lalle suna da amintuwa. A ina? A ina? A duniya ko a lahira? Lahumul amnu fil akhirati wa hum muhtaduna fid dunya. Lahumul amnu, za su amintu a ina? A gidan lahira, ba su ba azaba. Wa hum muhtaduna, kuma sunansu shiryayyu a ina? A nan gidan duniya. Shine yadda waɗansu daga cikin salaf suka fassara aya. Waɗansu suka ce a'a, lahumul amnu fid dunya wal akhirah, wa hum muhtaduna fid dunya wal akhirah, sune amintattu a duniya da lahira, sune kuma shiryayyu ma a duniya da lahira. A nan a duniya sunansu shiryayyu, a lahira ma yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im. Me zai hada su zama shiryu a nan, su zama shiryu a can? Amintattu a nan saboda shari'a ta haramta jininsu, ta haramta dukiyarsu, ba a yaƙarsu, ba a wawashi dukiyarsu a matsayin ganima, a matsayin ganima. Sun zama me kenan? Amintattu a duniya kenan, a lahira ma amintattu kuma daga azaba. Allahumma ij'alna minhum. To duk da haka, kafin mu ce nan, duk da cewa mun ce ayar farkon abin da zai fara shiga cikinta shine me? Babban zalunci. Amma baya hana karamin zalunci ya kurda ciki, saboda mai karamin zalunci zai iya kurdawa ciki. Shine malamai suka ce duk wanda ya yi imani bai garwaye imaninsu ba da babban zalunci, bai garwaya shi ba ma da karamin zalunci. Lahumul amnu tammu wal ihtida'u tammu, suna da cikakken aminci, suna da cikakkiyar shiriya. Amma wanda ya yi imani bai garwaye imaninsu ba da babban zalunci, amma ya garwaya shi da karamin zalunci, lahul amnul mutlaq wal ihtida'ul mutlaq, yana da aminci daidai nashi, yana da shiriya daidai tashi, ba za ka kore masa shiriya ba, yana da ita, ba za ka kore masa aminci ba, yana da shi, amma daidai nashi, daidai ruwa, daidai tsaki. Saboda menene? Mutumin da ya yi laifi ana masa barazana da azaba, sai dai kuma ba zai dawoma cikin wuta ba, zai iya shiga cikin wuta a yi masa azaba, saboda Allah ce faman ya wal miskal zarratin khairan yara faman ya wal miskal zarratin sharran yara, saboda haka lalle azaba na iya riskarsa in ba yana da hasanat wanda take galabat ala sayyi'atihi ba, in ba yana da istighfar tabbatacce ba wanda ya kankare wancan ko tuba taubatan nasuha wanda ta sabbaba takfir na zunubinsa, to lalle ana masa barazana da azaba, sai dai ba zai dawoma a ciki ba. To shinan sai a ce masa eh yana da amintuwa daidai da wanda ta dace da irinsa, yana da shiruwa daidai da wanda ta dace da irinsa, ba cikakken aminci ba, ba cikakken shiriya ba, tunda ya zama abin nan yana da zalunci, karamin zalunci, zaluntar kansa wajen rashin aikata waɗansu wajibai ko zaluntar bayin Allah, ba zai zamanta ba amintacce mi'atan fil mi'a, amintacce a wani sashi ya amuntu daga dawwama daga wuta, amma shin ya amuntu daga shiga cikinta? Ba wannan tabbas din, tunda yana da karamin zalunci. Ina fatan kun fahimta. Allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wannan shine cikon ayar a cikin suratul an'am aya ta 82. Sai mai littafi ya ce an ubadata bin samit qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wannan hadisi an karbo daga ubada ibn samit al-ansari, yana daga cikin sahabbai mutanen Madina. Kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi zai da mutum tabbata gare shi yace man shahida alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yace man shahida, wanda ya shaida alla ilaha illa Allah, cewa ba abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah, wahdahu la sharika lahu, shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya, wanda ya shaida, abinda ko ake nufi da shaidawa bi ma'ana man qala la ilaha illallah arifan bi ma'anaha amilan bi muqtadaha, wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da cikakkiyar sanin ma'anarta, yana mai aiki da ma'anar bai warware ba, shine ma'ana man shahida. Domin a ka'ida ash-shahada la tusamma shahada illa bi salasati umur, na farko al-ilmu, na biyu al-yaqinu, na uku al-amalu bi madalulihima, hadhihi hiya shahada. Shahada bata zama shahada sai in ka san mai ka shaida. An fahimta ko? Ka san abin da ka shaida a kai, ka yi tabbatacciyar shaidawar da babu kokwanto, kuma ka yi aiki da gabanka suka aikata abin da zuciyarka ta shaida, ba su warware wannan ba, ta zama shahada ta gaskiya. Amma shaidawa ta baki kadai ba ta sa ka zama mumuni, inda haka ne da ba za a samu munafiki ba. Munafikai da suka zo wajen annabi za ji akal munafiko na kalume na shahadu, ai su ma sun shaida innaka la rasulullahi, suka kawo jumla mai karfi wadda ba jumla da tafi ta karfi ba a nahawu. Farko dai gashi jumla ce ismiya, don jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya karfin ma'ana. Na biyu suka karfafa ta da harfu inna, harfu taukidin wa nasbin. Na uku suka kawo lamul qasami, innaka la rasulullah, an sallama musu. Sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, saboda mai a zuci basu tabbatar da abin da harshen sa ya faɗa ba, a aiki basu aikata abin da harshen sa ya faɗa ba. Ashe furtawar ka kalmar shahada kadai ba tare da ka san ma'anar da take tabbatar da ita ba, ba tare da ka aikata ma'anar ba aikin ka na yau da gobe, wannan kadai ba ya mai da kai mumuni, don waɗansu sun riga ka kuma aka ce su ba mumune bane ba. Da haka shi yasa tun rangini ranza ne, tun a darasin baya sai muka ce kalmar shahada ma'anarta ta kunshi bangarori guda biyu, korewa da kome tabbatarwa. Yanzu dubban musulmai suka ce me ma'anar kalmar shahada, bai san me ta kore ba, bai san me ta tabbatar ba. Ta kore me? Dukkan ilahantaka daga wani Allah. Ta tabbatar da me? Dukkanin ilahantaka gawa ga Allah shi kadai ba tare da wani abokin tarayya. Sai in mutum ya san wannan ma'anar, yanzu da dama zaka ce menene ma'anar la ilaha illallah, sai ya dauka cewa la khaliqa, ba mahalici sai Allah, shine ma'anar mai la ilaha illallah. Duk wanda ya faɗa haka bai san ma'anar ta ba. Duk tauhidin da ake tabbatar mana a gida galibi tauhidin rububiyya ne, wanda Abu Jahil ma ya yarda. Wallahi Abu Jahil ma ya yarda da shi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Me suke cewa masu ilmul kalam wajen tauhidi? Sai su ce dole kai imani bi wahdaniyatillahi wahidun fi zatihi la qasima lahu wa wahidun fi af'alihi la sharika lahu wa wahidun fi sifatihi la shabiha lahu. Yo Abu Jahil ma ya riga da wannan. Ba ilahantaka a ciki, suka ce wahidun fi zatihi, shi kadai yake a cikin zatinsa, la qasima lahu, ba wanda yake raba zatin ya zanto su biyu sun zama alloli, Allah guda ɗaya ne a zatinsa. Wahidun fi afhalihi, shi kadai yake yin ayyukansa, halitta, kashewa, rayawa, arzutawa, talautarwa, daukakawa, kaskantarwa, la sharika lahu, baya da abokin tarayya a cikin ayyukansa. Sai ce wahidun fi sifatihi, shi kadai yake cikin sifofinsa, la shabiha lahu, baya da kama. Amma ba su ce ba wahidun fi ilahiyyatihi la ma'buda ma'ahu, ba su ce haka ba. Ka karanta dukkan tauhidin da ake karantawa wannan nan ilmul kalam na asha'ira, babu tauhidul uluhiyya a ciki. Saboda haka gaba ɗaya manufar turo annaba ma babu ita a tauhidin. Saboda ba tauhidi bane ba da aka ɗauko shi daga qala Allahu qala rasulullahi, tauhidi ne da aka ɗauko shi daga tunanin mutanen Greek Yunan. Ka ce me la ilaha illallah, sai ce ba sarki sai Allah. Me la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la razika illallah. Wannan Abu Jahil ba ya da wannan. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrij al hayya min al mayyit wa yukhrij al mayyita min al hayy wa man yudabbiru al amra. Inda zaka tambaye su wannan gaba daya, Allah ce fa sayquluna Allah, za su ce da kai Allah ne. Waye kashe, waye raya, waye ke juye duniya ya kawo dare ya kawo rana? Duk su Abu Jahil, su Abu Lahab sun yadda Allah ne ke yin wannan. Amma ina rigima take wajen abota masa shi kadai, shine ba su yadda ba. Amma duk ayyukansa sun yadda shi kadai ke yi, ba mai taya shi. Har ma in sun samu kansu cikin tsanani, shi kadai za su kira. In kaga sun yi shirka, to ana cikin yalwa. Amma wa idza ghashahum mawjun kadhulali da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din. Idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din. Duk Allah take kira in suna cikin wahala, shi kadai tuntube suka yi ba sa kira Lat ko Uzza, Allah kadai za su kira. Amma yau suke yin shirka in sun same su cikin yalwa. Falamma najahum ila al-barri idza hum yushriku liyakfuru bima atainahu. Shi yasa aka ce bambanci tsakanin masu yaya za a yi dan Allah a samu hasken kiliya an yi nasa Qur'ani? Wallahi mu kwatanta tauhidin da muka kudurci a cikin zuciya da ayoyin Qur'ani mu gani. Ayoyin Qur'ani shekara 13 aka yi a Makka, banda tauhidi tsantsa ba abin da yake soka, baya bukatar ijtihadin wani. Amma idan ana so kar ka fahimci tauhidi, sai a nesantar da kai da Qur'ani. Ko in zaka karanta ka tsaya a jalalaini kadai, ta yanda an ce alam tara allazina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taguti, ta ce Ka'ab bin al-Ashraf, wai shi kadai na taguti a duniya, wai wani bayhudi Ka'ab bin al-Ashraf. Tun a lokacin annabi ma, annabi ya sa an yanke masa hukunci, an fille kansa, an kawo, an gama da shi duniya ta wuce. Sauran tagutai suna nan, amma sai a fassara ma shi Ka'ab ibn al-Ashraf. Idan an ce kufar, sai a ce kufar Makkata. Shin yaushe wannan ya zama tarihi? Yanzu maka gaba ɗaya tauhidi na ciki. Wallahi mutum ba zai fahimci tauhidi tsantsa da wannan ba, sai mutum ya koma sosai ya abin nan. Don haka shahada ba ta suna shahada, sai ta tara sharuɗa guda nawa? Uku. Farko ya zanto ya san ma'anar, na uku ya sakankance game da wannan ma'anar, na biyu kenan ko? Na uku ya yi me? Ya yi aiki da abin da wannan ma'ana ta tabbatar. To shi ne ya zama man shahida an la ilaha illallah. Dan Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah, sai ya ce ka yi sani, kaga ya kawo ilimi, ya zama to sharadi na kalmar shahada. Kuma ya ce wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Malamai suka ce alhaqqu adai shine la ilaha illallah, ba wanda zai samu ceto sai wanda ya ce da la ilaha illallah wa hum ya'lamuna, ma'ana suna masu sanin ma'anar ta kenan.
in kawai furtawa suka yi ba su san ma'anar ta ba, me ta kore, me ta tabbatar bai sani ba, wannan kawai ya abin nan yayi tauhidi na taqlidi, yaji ana yi shi ma yayi. Sami'tu an-nasa yaquluna sha'an fa qultu hudi ma kawai. Allah tsare mu. Man shahida an la ilaha illallah, wanda ya shaida babu abin bautawa bisa ga cancanta illallah sai Allah, wahdahu shi kadai, la sharika lahu ba shi da abokin tarayya. Kalmar wahdahu tawkidi ne, la sharika lahu shi ma tawkidi ne, ma'anan wahdahu ay la ilaha illallah wahdahu, wato tawkidi ne la illallah, an gane ko? La sharika lahu kuma tawkidi ne na me? La ilaha, an gane ko? Saboda haka wahdahu tawkidi ne na isbat, la sharika tawkidi ne na me? Na annafayu. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma yace da annawa muhammad abduhu, bawa ne na Allah, wa rasuluhu kuma manzansa ne. Wannan kalmomin guda biyu, abdu da rasulu, a ƙarƙashin su ne ake mayar da martani game da ahlut tafriqi da ahlul ifrati. Idan an ce ahlut tafriqi masu sako-sako wanda ba sa bin annabi, idan an ce ahlul ifrati masu wuce gona da iri wanda suka wuce inda annabi ya kurta musu, kowane ɗaya daga cikinsu laifi ne. Annabi ya ce zo ka yi abu kai ki, laifi ne. Annabi ya ce yi uku ka yi hudu ko biyar, laifi ne. Ballantana ka kawo abin da bai ce ka yi ba ka yi. Don haka sai aka ce abduhu, don a tabbatar da annabi na nan a matsayin mai bawa, bai kai matsayin ilahu ba. Kar wanda ya dauke shi kai shi matsayin Allah, shi abdu ne. Wa rasuluhu, kuma dan a nuna fifikonsa akan sauran mutane, shi jakada ne na Allah, ma'ana ba wanda ya isa ya faɗi yadda za a yi ibada sai in annabi ne. Ba a san at-tafriq, ba a san al-ifrat. At-tafriq mazdar ne na farrata, yufarritu tafritan. Al-ifrat mazdar ne na afrata, yufritu ifratan. Idan an ce afrata, ana nufin ya wuce gona da iri. Yufritu mudari'in sa kenan, ifrat shi zai zama mazdar din sa. Amma farrata ya kasa kaiwa inda aka ce ya kai. Yufritu mudari'in sa kenan, tafrit shi ne mai mazdar din sa. To dan haka sai zanto raddi ne ala ahli tafriti wa ahli ifrati. Anna muhammadan abduhu, wannan raddun ala ahlul ifrati, wa rasuluhu raddun ala ahlit tafriti. Ina fatan kun fahimta da kyau. Ma'ana mutum ya shaida annabi muhammad bawa ne na Allah, bai kai matsayin Allah ba kenan, wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine abin da zai tabbatar da tauhidi. Dan abin da yasa nasara suka halaka, su sun yi ifrat ne. Abin da yasa yahudu suka halaka, su sun yi mai tafrit. Kowanne akwai inda halakar sai. Waɗannan sun yi ifrat, su nasara, sun ɗauki annabawa, sun ɗauke su sama da matsayin su, har sun kai su matsayin Allah. Yadda suka jingina annabi Isa dan Allah ne, ko wani bangare na Allah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Yahudu kuma sun yi jafa'i ga annabawa, sun ki bin umarninsu. To wannan sun zama ahlul tafriq kenan. Shi yasa malamai ke cewa fadin anna muhammadan abduhu raddun ala nasara, wa rasuluhu raddun ala man? Ala yahud. Saboda addinin musulunci shi tsakatsaki yake, bai yadda da ifrati ba, bai yadda da tafriqi ba. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas. Galibi abin da ke sa ka wuce gona da iri, jahilci. Galibi kuma abin da ke sa ka kin abin da aka ce ka yi, san zuciya. Dan haka sai yahudu suka zanto ma'abuta san zuciya. Duk inda za a siffanta yahudu za a ga suna da san zuciya ne. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna. saboda mai saboda son zuciya. Da haka Allah ya ce wala in ataytal ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba wajabta musu akai ba amma suna da awar kikkiawan niyya illa bi za'a ridwanillah sai suka da kikkiawan niyya jahilci kai su bata. Da haka duk inda suka zo sai a samu suna abdallina الضالون هكا اكي سامو سسونا اضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل دك ذاك انت من سوبة التوني جاهل تي كي قادر دا الافراد سنزو تي كي قادر دا التفريد ده هكا عن امر مسلميكما النبي ياهو ليتا كتا كسن تي تارد يهودو كتا كسن تي تارد وا نصارا كي نمي علمي امي علمي كما سمي امي مي ايكي دا علمي rajin yin ilimi a tsaya ana bauta da jahilci wannan sufa ce ta wa nasara. Yin ilimi a ƙin aiki da shi a kawo son zuciya sufa ce ta wa ta yahudu. Wannan duk wanda kaga suna wannan ba su fahimci ba anan Muhammad abduhu wa rasuluhu bake wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu kuma mutum ya shaida annabi Isa bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah. Bawa ne na Allah bai kai shi matsayin ilahu ba kamar yadda 'yan mushin suka yi. Manzo ne na Allah bai bujire masa ba kamar yadda Yahudawa suka yi masa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kuma annabi Isa kalma ce ta Allah alqaha ila Maryam da ya fuskanta ita zuwa ga Maryam. Shine malamai suke cewa ka nemi bayani anan, shin shi annabi Isa shine kalmar ko kuma a'a annabi Isa ya samu ne a sanadiyar kalmar Allah? Ba shi ne kalmar Allah din ba, a'a shi ya samu ne a sanadiyar mai kalmar Allah. Wata kalma ce ta Allah? Kalmar kun. Inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Da haka Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ya kamata ku gane cewa inna Isa laysa huwa kun walakin Isa bi kun kana. Shi Isa ba shi ne kun ba, ya kasance ne lokacin da aka ce kun. Da haka kun daban, Isa daban. Wa kalimatuhu, shi Isa ya samu ne a sanadiyar faɗin kalmar nan ta Allah alqaha ila Maryam, wadda Allah ya aikata ya fuskantar da ita ila Maryam, zuwa ga Maryam. Ina fatan kun fahimta. Kenan Isa ba shi ne kalmar ba, shi dai ya samu ne a sanadiyar faɗin wannan kalmar alqaha ila Maryam. Allah ya aika da wannan kalma zuwa ga Maryam. Wa ruhun minhu, kuma annabi Isa ruhi ne minhu, daga Allah. Me ake nufi ruhi daga Allah? Ma'ana ruhi ne min jumlatil arwahi allati khalaqaha Allah, yana cikin jumlar arwa, rayuka waɗanda Allah ya halicce su. Halitta ne shi na Allah. Wal jannatu haqqun, ko mutum ya yadda aljanna gaskiya ce? Menene yadda ka cewa gaskiya ce? Ka yadda akwai ta yanzu, kuma akwai dangin ni'imomin da Allah ya tanada tun an riga an tanade ta tana nan. An gane ku? Wannara haqqun, kuma ka yadda wuta ma gaskiya ce. Ma'ana dukkan dangin azabar da Allah ya faɗa ko manzansa akwai, lalle akwai, kuma a yanzu haka tana nan, ba wai nan gaba bane ba za a yi ta. Tunda Allah ce fa illam tafa'alu wa lam tafa'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara, sai ce me? Uiddat lil kafirina, an riga an tanade ta. Ibn Kathir yace dan haka aka kawo fi'il madi, an riga an tanade ta, an gama, ba wai nan gaba za a hura ta ba. A yanzu haka tana nan maganar nan da muke. Haka kuma aljanna, wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ita ma an riga an tanade ta. Shine wa annal jannata haqqun wa annar haqqun, duk wanda ya yadda da waɗannan ababe guda hudu da aka ambata, ko hudu ne ko biyar ne, man shahida an la ilaha illallah wa la sharika lahu, dai kenan ko? Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, bi kenan. Wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min, uku. Wal jannata haqqun wa annar haqqun, biyar kenan. Wanda duk ya yadda da wannan, adkhalahu allahu aljannata ala ma kana min al-amali, ubangiji zai shigar da shi aljanna a gwargwadon abin da ya kasance a kai, min al-amali, na aiki. Menene abin nufi za a shigar da shi aljanna a kan gwargwadon abin da ya kasance a kai, na aiki? Shine malamai suke cewa 'yan aljanna ko da sun yi tarayya cikin sunansu 'yan aljanna amma fil jannati daraja kullun ala qadari amali aljanna darajoji ne kowa gurgudan ikonsa gurgudan aikinsa in ka cancanta bene na daya aje ka anai in ka kai na biyu akai ka wanda kai na goma akai shi wanda kai na sha daya akai shi har aje kan wanda zai je firdausi wanda annabi ce in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi dan ita ce can benan karshe kuma ita ce mafi tsakiya a cikin aljanna a alaha wa awsatuha kenan daga nan sai bene na karshe san shi kadai gidan mutum daya sunan shi wasila wannan gidan sunan shi wasila wanda annabi ce la yambagi ko la tambagi illa li abdun min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa gida ne na mutum daya wanda aka tana dan wa bawa daya ina fatan in zama ni ne shi ya san shi ne shi din ba amma ki kaskantar da kai dan haka yace idan an kira sai Allah mu rokan masa wannan mu ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata shine wannan benan na karshe sunan wasa wasila to kasa kuma firdaus kenan daga nan wannan to kaga aljanna darajat to ma'anar adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amal Allah zai shigar da mutum aljanna gurgudan abin akan gurgudan abin da yake kai na aiki ma'ana in ya tantance bene na da bene na da in ya tantance na sama na sama in ya tantance na kaza har zuwa wadansu suka ce ma'anar sa adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amal ma'anar zalika shine idan ya tantance a shigar da shi aljanna karan farko saboda yana da cikakken tauhidi yana daga cikin ahlul amni tam wal ihtida'u tam sai shiga aljanna kai sai idan ya tantance a dan hora shi saboda yayi tabakida ta bakaratu to wannan kuma sai a dan hora shi sannan kuma kai shi can gurin shi ma dai alama kana min al-amali ne yam mabtida'an wa imma ta'khiran to shine adkhalahu Allahu aljannata alama kana min al-amal wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi kaga hadisi kimma wajen inganci kenan hadisi na karshe da zamu tsaya kansa walahuma fi hadisi Itban ibn Malik kenan hadisin Itban ibn Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin yace fa inna Allah harrama alan nari Allah ya haramta wa wuta man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah wanda duk ya faɗi la ilaha illa Allah yana neman yardan Allah da ita wato ya faɗe ta tare da ikhlasi wanda dama ɗaya daga cikin sharuɗan kalmar shahada shine me ikhlasi ashe faɗin ta kadai baya warkarwa sai mutum ya faɗe ta tare da ikhlasi ko mutum ya faɗe ta ya san ma'anarta saboda faɗin Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah kuma ya san ma'anarta baya shakka cikin ma'anar saboda faɗin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu da faɗin annabi cikin abin da zamu karanta na hadisi a can gaba man qala la ilaha illallah ghayra shakkin fiha ya zanto baya shakka kuma ya kasance yana cikakkiyar san ma'anar da abin da ta koyar saboda faɗin Allah ta'ala yuhibbunahu ka billahi wallazina amanu ashaddu hubban lillah haka wannan zai ta bin wannan sharadin daidai har guda bakwai sai ya cika su amma faɗin kadai ba zai yi ba kuma ya aiki da abin to duk wanda ya faɗi wannan Allah zai haramta wuta namansa matukar ya faɗi la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah sanadiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sanadiyar wata rana ana zaune a wurin shi wannan sahabi wato Itban ibn Malik tare da sahabbai wani mutum ya taho sai waɗansu suke cewa ai munafiki ne sai annabi ce karka faɗa haka ai Allah ya haramta wuta duk wanda ya ce la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah ka san abin da ke cikin zuciyarsa mai yiwa yana da abin da zai tsirar da shi ma'ana ya hana wancin yayi shahada da abin da yake na yana daga cikin khawas na qulub wanda babu wanda ya san shi Allah tunda munafinci abu ne a zuci kai tunda yayi kalmar shahada baka da dama ka ce masa munafiki ne matakar aikin sa bai nuna haka ba ina ganin saboda lokaci sai mu dakata nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu rada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum kafin mutun ya sa ma dansa suna Muhammad Abdullahi ba ta yi hada sunaye guda biyu ko da ya sa masa Muhammad kadai ko ya sa masa Abdullahi kadai amma ba wani dalili na hada sunaye guda biyu Muhammad Abdullahi wannan kuma yake cewa akwai masu fahimtar cewa suna bautawa Allah ne ba dan lada ba, sai dan shi Allah ya cancanci a bautata masa, don haka idan kwadayin lada mutum yake yi, hakan zai zama zargi ne gare shi a tauhidinsa. Waɗanda suke cewa suna bautawa Allah ba dan lada ba, ba dan jin tsoron azaba ba, sun jahilci Allah, sun jahilci azaban Allah, kuma kuskure ne faɗin wannan maganar. Kuma shi yasa ake cewa ma shi kansa wannan hadisin da muka karanta yana raddi a kansu, dan Allah annabi ya ce man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Fadin sakamakon aljanna ga wanda ya ce da wancan, wanda ya nuna sakamakon aljanna abu ne mai muhimmancin da duk wanda zai aiki domin ya samu aljanna ko dan ya tsira daga wuta. Jahiltar menene wuta da jahiltar menene aljanna shi ke sa ka ce kai baka jin tsoron wuta kuma baka kwadayin aljanna, domin abinda zaka tuna duk wani wanda ba Allah ba fakiri ne. Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, duk wanda ba Allah ba sunansa fakir, kana bukatar numfashin da zaka shaka, kana bukatar kasar da zaka zauna ka rayu a kanta, kana bukatar saukar ruwa daga sama, fitar tsirrai daga cikin kasa, kana bukatar tufafin sawa, sabulun wanka, abinci, abin sha, dan haka kai fakiri ne ta kowace hanya, ba yanda za a yi ka zama kamili. Wanda yake kamilun bi nafsihi shine Allah ta'ala, ganiyun bi zatihi ta'ala. Amma dukkan wani wanda ba Allah ba, fa ginahu ginan kafir, wadatar sa zata zanto takaitacciya ce. Dan haka kai siffa ta bukatuwa siffa ce lazima gare ka, siffa ta wadata siffa ce lazima ga Allah. Lokacin da kace ba ruwanka da aljanna, ma'ana ka wadatu gaburin da kenan, baka jin tsoron wuta, ma'ana duk ka wadatu da wannan, sai ya zanto kana nema ka dauke wata siffa ta Ubangiji ka ba kanka baka sani ba, domin yanzu dai duk gararinka dai baka kai mala'iku jin tsoron Allah ba. La ya'suna Allah ma amaruhum wa yafaluna yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi amal. Amma tare da haka ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, ya khafuna rabbahum, suna jin tsoron Ubangiji, mala'iku fa kenan da su dafika. Ga annabi wato ainihin Yahaya dai Zakariya da ɗansa Yahaya da matarsa da Ubangiji ce innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba, gashi cikin sallah kullun sai annabi ya nemi tsari daga ababe guda hudu. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min fitnatil masihi dajjal, ya nemi tsari daga azabar wuta, ya nemi tsari daga azaban kabari. Kai ka ce ba ruwanka da wannan, takawarka har ta wuce ta annabi kenan. Wannan waɗansu daga cikin sufaye ne suka kawo wannan, suke ta abota Allah dan shi Allah ne kawai, ba dan wuta ba, ba dan abin nan ba. Wa kun zakiran lillahi hubban li zatihi bila kawfi nirarin wala talabi jannati, ma'ana ka kasance kawai kana bauta Allah dan shi Allah shine Allah, ba dan jin tsoron wuta ba, ba dan neman aljanna ba. Amma wani ya mayar musu da martani yace wa bainar raja wal khauf kum mithla tahirin wa khaf min azabin warju min wus'i rahmati fa mahdu ar-raja amnun wa mahdu makhafatin iyasun tawassat tanju min qubhi khaslati wa bainar raja wal khauf kum mithla tahirin, kalama kamar tsuntsu a tsakanin al khauf wal raja, kana fatan rahama kana jin tsoron azaba, tamfar tsuntsu tsakanin fuka-fukai guda biyu. Ka san tsuntsu ba zai iya tashi ba da wannan fuka-fukan sai in an samu balancing, an samu tawazun nauyin su daya, in dai fuffuken ya zanto baya motsi kamar ɗayan tsuntsu zai iya tashi? inda za ka ɗauki dutse ko gwargwadon gram biyu ko uku ka ɗora akan ɗaya fuffukin ya ƙara nauyi akan ɗayan, sun su ba zai iya tashi ba, dole sai an samu daidaituwan fuka-fukansa. To haka kai ma baka samu shiga aljanna sai an samu daidaito bainal khawfi war raja. Kana san rahama kamar yadda kake jin tsoron azaba, kana jin tsoron azaba kamar yadda kake kwaɗayin rahama, ka daidaita su da juna. Sai dai idan kana dab da mutuwa ake so ka rinjayar da bangaren kyautata zato sama da bangaren jin tsoro. Wannan ka'idar kenan, ka'idar ahlus sunna wal jama'a. Da haka ba shi yiwuwa wani ya zo ce ba ruwan shi da azaba ko ba ruwan shi da kuma aljanna, bai san ma meye aljannan ba. Inna fil jannati ma la aynur ra'at wa la udhunun sami'at wa la qatara ala qalbi bashar, kamar da hadisul qudsi ya nuna. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun, baka san me ke ciki ba, kawai labari aka baka kace ba ruwanka da shi. Ka jahilci hakikanin Allah subhanahu wa ta'ala idan mutun ya wannan magana. Da haka hakikanin tauhidi ya dan uwa shine ka tsoraci azabar Allah ka kuma sa rai dangane da rahamarsa. Jin tsoro kadai ba tare da sa ran rahama ba, wannan ya zanto al-ya'su kenan, ya zanto al-qunut kenan. Allah ko yace la ta'asu min rauhillah innahu la ya'su min rauhillah innahu illa al-qawmul kafirun, kar ka dai bai tsammani daga rahamar Ubangiji duk safanka kai dai ka duba. Cewa kuma ni na amuntu, ka sa rai kadai baka jin tsoro, to kuma ne ya zanto al-amnu min makarillahi ke, kawai ka amuntu. Allah ce afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa al-qaumul khasirun, da haka bai dace ba. Abinda ake so wato bainal khawfi war raja, kullun ka zanto khawfan war raja'a, ya zanto mutum yana jin tsoro yana fatan samun rahama. Ba mata ne guda biyu ba su da lafiya a asibiti, ɗaya musulma ce ɗaya ba musulma ba. To wanda yake jinyar musulman da ga tana dab da mutuwa sai yake yi mata talkini na kalmar shahada la ilaha illallah tabad la ilaha illallah, kawai sai wannan kafirar tabad la ilaha illallah sai ta mutu. To ya kenan ta mutu musulma ba ta faɗa ba. Ai kai aikin zahiri aka ce an ce ka tsaga zuciya ka ƙarya ta faɗa ko gaskiya? Ai ba ce ka tsaga zuciya ba, sai dai in tana gargara ne, in ta zo gargara wata marhala ce wadda ba a karɓan tuba, to wannan kuma daban. Amma matukar tana hankaltar abin da ta faɗa ba ta zo gargara ba, ba inda za a yi ka ce ba musulma ba ce. Wanda ya kashe wanda ya ci abin nan da yadda yake da wannan. Na'am, wa alaikum salam. Matukar bata kai gargara ba. Ku sani gargara ba wai ana nufin dab da mutuwa ba. Gargara shine mutum wanda bai san abin da yake ba, har ma an kai ga zaro rai kenan, kawai shiri shi za a yi, idansa ya kafe ya kalli sama. To wannan shine gargara, mutum ya tuwa a wannan lokacin ba za a karɓa ba, amma tana hankaltar abin da take yi ta faɗa, kuma aka zo aka zare ranta daga baya, shikenan ta mutu musulma. Sai aka yi ta makabartar musulmai a yi mata sallah kuma. Kuskure aka yi kenan, ba laifin ta bane dan ba kai ta ba, laifin waɗanda ba su kai ta bane ba, dan me ba su kai ta makabartar musulmai ba? Wa alaikum salam. Shikenan suka yi mata wanka, suka yi mata likafani, suka yi mata sallah. Wannan sun dace shi da abin nan. Kowa duk wanda ya je tanadin sallar ta yana da qirat, wanda ya halarci gawar zuwa kabari yana da qiratani. Wannan shine babban rabota, wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna falalan tauhidi. Mutum ya musulunta bai taɓa aikata kowane aiki ba in yi mutu akan wannan tauhidin, musulunci ya kankare dukkan tabargazar da kai baya. yanzu mutum yana fresh sabo kalau, yasa mai malamai suke cewa shin waye fa falala, mutumin da yake kan barna yi tuba ko mutumin da tun da dama aka abe cikin daidai yake? Wannan har matsala take kawowa dan da tauna aka, dan suna ganin idan kana kan barna Ubangiji ya arsa ka da tuba, barnan ma fa faulaika yubadillahu sayiatihim hasanat, ba wai kawai ya ga ba sayiatun ma sai a canza su su zama hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahima. Kuma suka ce Allah ya fara gabatar da masu tuba, inna Allahu yuhibbu tawwabina, kafin zuwa al-mutatahhirina aka fara gabatar da at-tawwabun. Saboda haka ba karamin falla bane ba mutun ya tuba, shi yasa duk wanda kaga yana aibatawa wani cewa wani sabon tuba ko wani musulunta yayi, bai san abin da yake bane ba, bai san abin da yake ba. Asali wani ya san kafircinsa kafin ya zo ya san musulunci, ya fi gane kimar musulunci. Kamar da Umar ɗan Khattab ke cewa ba wanda zai san falalan musulunci sai wanda ya san layuwar jahiliya. Idan Allah ya arsa shi da musulunci sai ga ce ba karamin gata aka yi masa ba, sai ga daga cikin dabbanci aka samo shi. Amma ga musulmin da ya tashi cikin musulunci saboda jahilta, rashin karatu, bai ma san falalan abin da yake ciki ba. Shi yasa ba karamin falala ba ce ba, ba a aibatawa mutumin da ya tuba a ce masa tubabbe ko sabon musulunci. Har jiya suke daukan wannan a matsayin wani abun falala, sai dukkan sahabbai asalin su kafirai ne suka musulunta, in banda Ali ibn Abi Talib shi tun yana yaro ya musulunta. To sai me kuma? Shi ji wani shirbe. Har sai su kawo wai karrama Allah wajahu. Wai me yasa ake cewa karrama Allah wajahu? Saboda bai taba yin sujud daga gunki ba. Waye ya je leko ya gano? Bai taba yi ba. Shine Ibn Taymiyyah ya ce amma kun ce bai taba yin sujud daga gunki ba, kuna magana daidai lokacin kafin a aiko annabi, a wannan lokacin ba zargi ba yabo, tunda shari'a ba ta riga ta zo ba, ba zargi ba yabo, sai bayan aiko annabi ne sannan zargi zai zo ko yabo zai zo ga wanda ya yi abin zargi ko ya abin yabo. To amma dan saboda shirman su sai har kuma waɗansu daga cikin ahlus sunna su ma su bi su, in an ce Aliyu sai sai karama Allah wajhahu, asalin kai bar daga yin shi'a take wannan karama Allah wajhahu din daga yin shi'a take asalin ta, amma har waɗansu marubuta na ahlus sunna su ma sun bi sahu a wannan babun. Kin yana cikin ke sujada? Wato son zuciya ba inda baya kai mutane. Allah tsare mu. Wannan mai tambayar da Larabci ya rubuto ban fahimci Larabcin sosai ba gaskiya. Ina nan sai ya faɗe ta da Hausa dai in gane. Kamar dai yana nuna ko tafsirin ayar da aka karanta ko mene ne, ban dai fahimta ba gaskiya. Dai na nan sai ya faɗa amfani, sai dai kuma tun da an ce ba fahimci Larabcin wakili ba ya so ya ce shi ne kuwa. Abin da yake nufi duk ayar da ta zo a cikin karatu in dai an faɗe ta, to ya kamata a fassara ma'anarta da Hausa, ko yan an faɗi wata kalma ta Larabci to ita ma a fassara ta da Hausa. Allah shi taimaka mana, insha Allah za mu yi kokarin yin haka din. Wani lokaci in ka ji mun fassara aya ba, ko dai ina ganin fassara ta zai ja mu tsoho ko bai danganci kan darasin ba, har mu fita mu manta da abin da muke kai, to wannan sai in kyale sai in dangantakar magana ta zaro. Ko kuma wata ayar ta maimaitu ta maimaitu, har ma kuma da an faɗi Larabcin kwa iya yin kabbara, don kun san me ma'ana take nufi. Saboda haka wannan ba sai an tsaya kuma fassara ba, ya zama ta hasilul hasil, sai a wuce a tafi haka don kar a bata lokaci. Amma dai insha Allah dai abu za a yi gudan hali. Na'am. Shawarar
da su a huga rabawa
wannan shawara ce mai kyau, kuma da haka da'awa take yaduwa. Yana nufin idan an sa littafi ana binsa kamar wannan littafin, waɗansu sukan yi amfani da wannan dama, kaset ɗin da aka yi yau sai su je sai su rubuce shi da Hausa, har su buga da gitar rubutu su ajiye kafin sati ya zagayo. Haka sati mai zuwa idan an yi wani kaset ɗin su sake su rubuce shi, da haka wata rana sai ga littafi ya fito. Wannan shawara ce mai kyau. Akwai littattafai da Ibn Uthaymeen suka fito yanzu na galibin su kaset ne, ɗaliban suka rubuce su. Sharhul Aqidat al-Wasitiyya asalin sa kasir ne, ɗaliban su suka rubuce, ya fito littafi mujalladi biyu manya-manya. Akwai littattafan sa da yawa wanda duk ɗaliban su suke rubucewa. A lokacin muna Madina akwai ɗaliban da muna bin darasin wani Sheikh Muhammad al-Mukhtar, wanda duk lokacin da aka yi darasin sai su koma gida sai su rubuce. Kuma duk hadisin da ya faɗa su koma cikin Bukhari su ɗauko su faɗi babin su faɗi shafin su faɗi abin da yake. Duk ko cikin Muslim ko cikin menene su tsara shi su rubuta a matsayin wata handa hawa, sai zo su kawo wa mala shi, kuma sai duba ya yi gyare-gyaren da zai, kuma sai a buga da kwamfuta tun da can abubuwa da sauki haka, nan da nan sai a buga da kwamfuta. Kafin a gama wani babi sai ga babi ya fito su tunga shi a kwamfuta an masa bango, sai a rubuta kitabul buyu min bulughul maram, sharh kitabul buyu min bulughul maram li Sheikh fulan fulan fulan, ɗaliban sa ne kawai suka rubuta. To wannan zai taimaka, dan galibi idan aka ce malamin da yake karantarwa kuma shi zai rubuta wannan ba zai iya ba, saboda yanayin ayyuka za su yi wa mutum yawa. Amma wannan zai taimaka shi ɗalibin wannan littafin shi kansa ya rike shi kenan, wata rana zai iya karantar da wani, tunda baka iya rubuta abu sai ka wata kyakkyawar fahimta. Kuma shawara a nan shine duk lokacin da aka rubuta da kyakkyawar da abin rubutu, kafin a je zuwa ga kyakkyawar rubutu ko kwamfuta, sai a ba malamin sai ya duba, ko a zo a karanta ya ya faɗi gyaran da yake ganin akai, ko inda ba a fahimce shi ba, ko inda kila su ne ma za su yi masa gyara, duk wannan yana iya yiwuwa. Sai a taimake kiniya da juna sai ga an buga shi, wannan sai sa wata rana sai a samu littafi ga shi a ajiye, an riga an gama kitabun tauhid an gama soke shi ga shi kuma cikin harshen Hausa. Sannan sai wani kuma ya ce ya ɗauki nauyin buga shi, ko ya ce ya buga sadaka, ko wani ya zo ya nemi izini cewa to yana son mu ba shi dama ya buga ya yi kasuwanci. Sai mace ya halatta a zauna a yasir dandale riba nawa za ka ba masallaci, sai ya halatta ka je kai turayen su buga maka, duk ya tsada awa ne. Amma yawanci kanmu ne wato har yanzu wani lokacin su da a hankali da a fahimta. Amma wannan shawara gaskiya tana da matuƙar kyau, ina fatan ya kasance waɗansu za su yi haka, lallai wannan zai taimaka. Kuma akwai abin nan ba zan manta kar in manta, wani wabasa da waɗansu ƴan uwa suka yi har guda uku. Akwai wanda ya sai rediyo mai kyau kwarai da gaske ta ɗauka kamar irin wannan, da kuma wayar ta wutar lantarki da batiranta wanda za su ɗauki tsawon lokaci ana amfani da su don kwali ya sayo, da kuma kaset shi ma katan guda empty ya bayar sadaka fi sabilillah don a ɗauki darasin tauhidi. To da ya bayar da nufin a ɗauki darasin tauhidi na safe da ake fatawa majlis sau ɗaya a mako shi ne ranar Lahadi. To sai ya kasance muna tattauna da su kan a canja fatawar majid, tunda yanzu gashi mun sa kitabut tauhid lallai zan kace darasin safi, suka ce ba su yarda ba. To shine sai ya bayar dan a dauki darasin wannan tauhidi din, ma'ana wannan kenan na magariba. Muna fatan Allah ya saka masa da alheri. Akwai kuma wanda ya bada kitabut tauhid shi kuma kofi 30 a sa a masallaci, dan gashi an fara karatun littafin shi ma Allah ya saka masa da alheri. Akwai kuma wanda ya wabbasa shi ne mun dan samu matsalan janareta a kwanan nan. To ajiyar nan wani bawan Allah ya sayo sabon janareta na naira 80,000. Da rasit din ma Usman bin Affan aka rubuta a jiki. Ya kawo ya ce mana magi a karma faɗi sunansa. Yanzu mun faɗa dai kawai, kila daga baya kuwa gane sunan shi, tunda aikin alheri baya koyuwa, sai an gane mutum ko ya ki watan wata rana. To muna fatan a yi masa addu'a Allah ya saka masa da alheri. To duk wannan kuma ga wannan shawarar ta yau. Waɗannan duk ababai ne masu faranta rai kwarai da gaske. Ina fatan za a samu daga cikin matasa masu saukin matsaloli waɗansu su kafa wani ɗan kwamiti da za su yi haka, wannan zai taimaka kwarai da gaske. Sai ka ce me? Faɗi mana. Abinda wannan ɗan uwa ke cewa yana ganin saboda yanayin da mana wani lokacin idan ana ruwa ko yayyafi nan yakan yi kadan masallacin, kuma adadin mutanen da ke waje sun fi yawa, me za ana aiwatar baranda a nan waje tsakanin masallaci da makaranta? To wannan shawara za a duba ta a nan gaba, musamman idan an dauke banɗaki daga inda yake, dan akwai tsarin mu na dauke banɗaki daga inda yake. Har wani dan uwa yayi alƙawarin zai dauki nauyin aikin, kawai muna neman izini ne kai tsaye daga bangaren hukuma, ba ma san me komai ba bisa tsari ba, tunda za a fitar da shi daga wani wuri da ba nan ba, to inda za a sa shi dan sai an samu izini, wanda muke sa ran insha Allah a wannan makon dukkan matsalolin za su kare. To kaga dauke banɗakin daga nan da wurin alwala daga nan sai ƙara fadin wajen. To nan ne kuma za a duba a ga shawara a ga shin ya dace a yi barandar ko bai dace a yi ba, sannan da an yi za a samu wadataccen iska ko ya za a yi da yadda ba za a samu zafi ko abin nan ba, wannan ma a wannan lokaci wannan shawara za ta iya taimaka. Wannan abin da yake cewa maganar mu na cewa ya halatta a boye wani bangare na ilimi, saboda mutane ba su kai a bayyana musu, waɗansu suka ribanci wannan dama su rinka bayar da wani ilimi a boye ga waɗansu ke fantattun mutane, wani lokacin ma sai an rirrife masallaci sannan a faɗa waɗansu su kaɗai. To wannan abin da muke jin tsoro, kar a rinka bayar da wannan ilimin baɗini. Kaga wannan kofar sai dai a darasin gobe mu san yadda za a gyaggyara abubuwan, kar a bar kofar a bude wani ya ribance ta bayan da take ba. Hakikanin gaskiya mas'alar tana nan na halaccin boye ilimi idan kokolon mutane ba su kai ba, amma wannan ilimin ya zanto tabbata ne dama a shari'ance shari'a ta tabbatar da shi, kar wani ya kawo sabon ilimin da babu shi a shari'ance, jin tsoron idan ya faɗe shi za a ce kayan zindiƙanci ya rinka ɓoyewa kawa kamar yadda waɗansu sufaye suka rinka yi. Suka rinka ware wani ilimi na khawas, su ne waɗanda suka rinka kasa tauhidi kashi uku, suka ce akwai tauhidin ga magarin mutane, shi wannan yana ginuwa akan la ilaha illallah. Akwai tauhidi na khawas, shi kuma ya ginu ne akan la ilaha illa anta. Akwai tauhidi na khasul khawas, shi kuma la ilaha illa ana. To kage da mutum ya khasul khawas, kage ya zama wani abu daban, ba musulmi ba, bai sani ba. To duk wannan dabaru ne irin wannan, sai a ce a to kar a fadawa ga magarin mutane, wannan sai khawas za a fadawa. To kaga wannan shirme ne za a fadawa khawas, dan asalin ilimi shine abin da wahayi ya tabbatar, tauhidin la ilaha illa ana, wanda suke da wanda ai wannan kafirci ne, mutane daga musulmi, mutum ya da'awar ilahan ta kashi da kansa. Shi yasa in za su fada sai su rinka ba da togaciya, akwai abin da waida zai fada sai jahilai da ba su yi ba su ce masa ji kafirai. Ya rubba jawhara sirrin law aqulu bihi laqila li anta mimman ya'budu al-wasat wa lastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqwa ma ya'tunahu asada. Saboda haka sai su rinka wannan, sai kai ma tauhidi kake, su ma tauhidi kake, isharatu na shatta wa wajhuka wahid wa kullun ila zakal jamal yushiru. Su shirye wanda mutane cikin wani barna daban, mu gane ilimin da ake maganar halaccin boye shi, ilimin da nassin Qur'ani ya tabbatar da shi, kwakwallon mutane ba ta kai su ɗauke shi ba, to wannan shi ne ake magana. Ilimin da san zuciya ya tabbatar da shi, wanda ya kunshi zindiƙanci, wannan bai halatta ba a faɗa wa kowa, ko ma waye mutum, don haka wannan ba a fitowa. Allah shirye da mu.